الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا هدنكو هدوغا وطن ربيع الأول Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 7 ne ko 8 7 ga watan 9 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurad a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi adillati al'iziyyati fi fiqhi al-malikiyya litafi ne wallafa doctor Muhammad al-Mansur Sokoto hafizahullah ta'ala wannan kuma shine majalisi na 6 a cikin karatun da muke gabatarwa a cikin wannan litafi a darasin da ya gabata mun karanta takaitaccen tarihin mawallafin litafin iziyya wato Abul Hasan Ali ibn Muhammad bin Muhammad bin Muhammad المنوفي المصري المعروف بالشاذلي واتو ابو الحسن الشاذلي منجي اي واتو شكرت da aka haife shi munji malaman sa munji irin tazkiya da ya samu daga wasu cikin malaman sa kamar ainihin wato imam as-suyuti sannan kuma munji kadan daga cikin talifi ma'ana wallafa wallafan wannan malami ainihin wato abu al-hasan ash-shadhili sannan munji ainihin wato maraji ko masadir da malam yabi wajen tsakuro mana kadan daga tarihin wannan malami shi ma mun karanta wayannan littafai a wajen guda ainihin 6 akwai nailul libtihaj akwai durratul hijal akwai luqatul fara'id kifayatul muhtaj tawshihud dibaj da kuma shajaratul nuriz zakiyya fi tabaqati al malikiyya duk wannan littafai ne wanda malam ya dan bi su wajen tsinto mana ko tsakuro mana tarihin Abul Hasan Ash-Shadhili sannan sai malam ya gaya mana muhimmancin wannan littafi na iziya da kuma kulawar da ya samu wato wajen ainihin wato malamai da kuma yan wato ta'aqqubi ko kuma kace abin nan naqadi ko gyara da ya samu daga wajen malamai akan wasu daga cikin abubuwan da ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka sannan malam ya gaya mana wasu daga cikin sharhohi da aka yi wa wannan littafi na iziya kamar al-jawahirul mudhiya bi sharhi al-iziyati da kuma sharhu Sheikh Abdul Baqi ibn Yusuf az-Zarqani akwai al-minahul wafiya li sharhi al-muqaddimati al-iziya akwai sharhu Sheikh Abdul Baqi ibn Yusuf az-Zarqawi akwai sharhu al-Sheikh Ibrahim bin Musa al-Fayyumi akwai kuma Tuhfatul Bahiyya fi sharhi al-Muqaddimati al-Iziyya ta babban malami Asiluddin Muhammad bin Muhammad al-Ansari al-Bardisi ko al-Bardisi satin da ya wuce ban sani ba ko mun karanta ne al-Bardisi shine sunan sa al-Misri wannan littafi na ainihin wato muqaddimatul iziya ya samu wato kulawa mai zurfi daga manyan malamai kamar al-allama al-faqih al-sheikh bai al-sheikh باي ابو عبد الله بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن محمد بن المختار ابن احمد العالم الكبلوي نما ina jin ban sani ba ko mun karanta bisa kuskure satin da ya gabata al-qiblawi shine karatin al-qiblawi shine daidai al-jazairi ash-shahir wanda yafi shahara bi sheikh muhammad bai bil alim ash-sheikh muhammad bai bil alim shi ma ina ganin wannan kalma kaman mun dan yi kuskuren karanta ta satin da ya gabata bil alim dakan an ji sai a riskar da gyaran insha Allah sannan akwai ainihin wato kamar irin su jawahirul kanziya li nazmi majmi'a fil iziya wannan yana daga cikin tasanif da shi wannan malamin yayi wanda mun karanta wasu daga cikin su akwai as-sabaikil ibriziya alal jawahirul kanziya akwai al-istidlalu bil kitabi was sunna an-nabawiyya sharhin ala nathril iziyati wa nazmiha akwai kuma kitab fatuhul jawad wato sharhun ala nazm al-iziya libni baad wato sharhi ne takaitacce wanda ya maida hankali wajen warware wasu lafuzza na ainin iziya ana wato warware wasu lafuzza na nazm al-shaykh al-allama muhammad bin baadi shi kuma muhammad bin baadi al-kanti muhammad bin baadi al-kanti shi ma satin da ya wuce mun dan abin nan wajen sunansa kenan Muhammad ibn Badi al-Kanti to sai kuma ma'akhiz ma'ana wuraren da aka dan kama shi malam Abul Hasan Ash-Shadili ake ganin akwai maganganun da sun fi wa'in da ya kawo karfi a cikin wannan littafi na iziya mun fadi al-ma'khazul awwal akwai da yawa daga cikin al-mabahisul muhimma wato wasu muhimman abubuwa matsaloli da ya kamata a ce littafin iziya ya kunsa amma shi Abul Hasan Ash-Shadili bai kawo su ba amma wannan za a iya uzuri tunda dama ya ce littafin ya takaita shi ne takaitacce ne wato ma'akaz na biyu shine akwai wasu khalal wani gibi wanda yake a bayyane wanda shi kuma duk wanda ya karanta littafin zai ga wannan gibin wajen tartibin littafin yanda ya tsara littafin akwai wasu masaloli da ya kamata ya jera su sai ya raba su akwai wasu masalolin da ya kamata ga babin da ya kamata ya kawo su sai ya kai su wani babi daban wannan shi ma yana daga cikin ma'akhazin da malamai suka abin nan wajen abin nan za mu tashi insha Allah inda malai yake cewa tarjihu qauli bin Abbas ko قال المؤلف رحمه الله تعالى ترجيه قول ابن عباس وطاووس والحسن وغيرهم بعدم نقض الوضوء بلمس المراه مطلقا اكو ان قولن da kuma aka rinjayar shine rinjayar da maganar ibn abbas da tawus da alhasan da wasunsu me suka rinjayar sun rinjayar da adami naqd alwudu rashin warwarewar alwala bilams almar'a dan an taba jikin mace ma'ana wa'annan Abdullahi dan Abbas, Dawus ibn Kaysan al-Yamani, Hasan al-Basri da wasu cikin malamai sun tafi akan alwala tana nan daren dan bata warware ba a kowane irin yanayi dan an taba jikin mace. Kana bi shahawat sawa'un diddai ne, kana bi shahawatin aw biduni shahawa, da sha'awa mutun ya taba jikin matarsa ko ba da sha'awa ya taba ba. Suka ce alwala tana nan bata warware ba, wanda shi kuma malam Hasan Abul Hasan Ash-Shadili kun ga ya kawo mana cikin abubuwan da ke warware alwala hadda lamsul mar'a. Sai ya ce me yasa malaman can suka rinjaye da cewa alwala bata warware ba, li adami thubutud dalil, saboda babu wata hujja da ta tabbatacciya da ta tabbata ala annahu yanqudu akan cewa taba jikin mace ko shafar jikinta yana warware alwala, ma annahu mimma ta'ummu bil balwa, tare da cewa mun san taba jikin mace ga ma'aurata ko masu magidanta wannan abu ne wanda kana iya cewa ya zama ruwan dare ga maduniya game da abin da ya shafi mutun ya taba jikin matarsa ko da sani ko ba da sani ba ko da sha'awa ko ba da sha'awa ba, bal ma nuqila an ruwaito anhu sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yuqabbilu ba'd nisa'i, manzo Allah yakan sumbanci wata cikin matansa wala ya tawadda kuma baya saki alwala. To kaga da alwala tana warwarewa, to da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sumbanci ɗaya daga cikin iyalansa an samo ko an ruwaito cewa ya saki alwala. Wannan hadisin mun gabatar da shi a baya. kai zai zo nan gaba kai sai a ci takharijin wannan hadithin zai zo a nan gaba wa huwa madhhab kuma wannan shine madhhabin Abi Hanifa wa Muhammad ibn al-Hasan wa ikhtiyar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullah wannan shine Imam Abu Hanifa shi ma ya tafi akan cewa taba jikin mace baya warwar alwala haka Muhammad ibn al-Hasan haka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah abu na gaba tarjihu qawl ibn Abbas rinjayar da maganar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma'a jama'atin min as-salaf tare da wasu daga cikin magabata annahu cewa la yushtaratu taharatu ba sharadi bane sai da alwala alal muslimi ga muslimi fi masl mushafi kafin ya taba alqur'ani mutlaqan a kowane hali wala fi qira'ati kaman yanda ba sharadi bane sai da alwala wajen karanta alqur'ani ga muslimi li anna taharata wa innam malamai Abdullahi dan Abbas da wasu cikin as-salaf suka ce li anna taharata domin lafazin at-tahara min al-mushtarakat al-lafaziyya yana daga cikin wato lafazi mushtarak lafazi ne guda daya amma akwai ma'anoni da suka yi tarayya a cikin wannan lafazin domin kace at-tahara to lafazi ne mushtarak fa yatarajjahu hamlu at-tahir duk da cewa yana rinjaya ko fa yatarajjahu hamlu adh-dhahir tahir kai ana rinjayar da daukar at-tahara da ma'anar at-tahir wato fayatarajjahu ko fayutarajjahu hamlu at-tahir 'ala al-mu'min ana rinjayar da daukar at-tahir ana nufin mu'mini da haka zaka ce ba wanda zai domin hadisin Amr ibn Hazm ne yawa Amr ibn Hazm Allah ya massa al-Qur'ana illa tahirun Allah ya massa al-Qur'ana wai kada wanda ya taba al-Qur'ani illa tahirun to kalmar tahirun din nan wasu suka ce tahirun sai mai alwala wasu suka ce tahirun sai mai tsarki wasu suka ce tahirun sai musulmi ko mu'mini domin kalmar at-tahir at-tahara tana iya daukan taharatul hadath ko khabas tana iya daukan tahara na adamul wudu tana iya daukan tahara na ainihin wato rashin kasantuwar mutum mushriki da hakan kace at-tahir kana nufin mai tsarki yana iya daukan tsarkin kari ko dauda ko kana nufin wanda yake da alwala ko kana nufin mu'mini to da haka an furin jayar da daukar kalmar tahir akan mu'mini ake nufi da haka can hadithin in ma ya tabbata duk da cewa akwai maganganun malamai game da wancan wasiƙa ta Amr ibn Hazm to amma wato in ma an tafi akan kaulin malaman da suka ce wato hadithin ya inganta to wannan at-tahir din sai suka duba cewa kalmar tahir kalma ce mushtaraka da haka mushtaraka ce da haka sai aka rinjaye da tana nufin at-tahir ana nufin al-mu'min liqaulihi ta'ala sabida fadin Allah ta'ala innamal mushrikuuna najasun lalle mushrikai kawai najasa ne to idan mushrikai najasa ne kaga innamal mu'minuna su kuma fa na'am kaga su kuma suna da tsarki kenan ko in an ce al mushrikuuna najasun to kaga mu'mine su kuma sun zama suna da tsarki suratul tauba aya ta 28 wa tarjihi jawazi qira'ati alquran da kuma rinjayar da halaccin karatun alqur'ani alal muhdith ga wanda ba shi da alwala li hadith Aisha radiyallahu anha sabida hadithin nan Aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ya kasance yana ambaton Allah ala kulli ahyanihi kowane hali ko kuma ala kulli ahyanihi a duk lokacin sa a gabaki ɗayan rayuwarsa yana ambaton Allah da aka kowane hali annabi sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci zaka samu annabi yana ambaton Allah wanda daga cikin ambaton Allah akwai karatun alqur'ani ina fata an gane to da wannan ne Abdullahi dan Abbas da wasu cikin salaf suka ce ba sharadi bane sai mutun yana da alwala zai taba alqur'ani ba sharadi bane sai yana da alwala zai karanta alqur'ani bal ma suna cewa halal ne ya ja'izi ne mutun ya karanta alqur'ani ba tare da yana da alwala ba saboda wannan hadisin nan na Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani hadithun muslim hadithi na 373 imam al-bukhari ma ya rawaito shi a mujalladi na 1 shafi na 116 muallakan sai da ya rawaito shi ne ta'alikan wa huwa madhhabu abi hanifa, kuma wannan kaulin shine madhhabin imamu abu hanifa, cewa daukan qur'ani ba sai da alwala ba. Wal mashhuri min madhhab ash-shafi'i, kuma ita ce shahararren kauli da aka samu a madhhab ash-shafi'iyya wa ahmad, kuma wannan shine shahararren kaulin madhhabin imamu ahmad bin hanbal, duk sun tafi akan cewa alwala ba sai da daukan alqur'ani ko karanta shi ba sai da alwala ba. Da haka kaulin da Abul Hassan Ash-Shadhili ya kawo a cikin littafin Iziya, to ba shi bane kauli rajihi, wannan shine kaulin da ya fi rinjaye. Wa mithluhu tarjihi qawli Muhammad bin al-Maslama min al-Malikiyya, daga cikin misalin irin wannan shine rinjayar da maganar ko kaulin Muhammad ibn Maslama min al-Malikiyya, wanda dan Malikiyya ne wannan. Wa qad naqalahu at-Tirmidhi rahimahu radiyallahu an, Imam at-Tirmidhi rahimahullah ya dauko wannan magana an ammata ahli al-ilmi, daga wato gabaki daya malamai ma abota ilimi. Wa huwa jawazu dukhul al-masjid lil ha'id, shine halaccin wa huwa jawazu dukhul al-masjid lil ha'id, shine ma'ana halaccin wato shiga masallaci lil ha'idi, ga wanda yake da wato ga mai jinin haila. Muhammad ibn al-Maslama yana daga cikin yan Malikiyya, to ya rinjayar da cewa ya halatta mace tana jinin haila ta shiga masallaci, kamar yadda Imam Tirmidhi ya ciro magana daga ammatu ahli al-ilmi halaccin mace mai jinin al'ada ta shiga masallaci. Suka ce li anna al-hadith al-warid, domin hadithin da ya zo fi man'iha, wanda ya hana ta shiga masallaci dan tana jinin haila, la ya sihu bi inganta ba. Hadithin da ya ce mace in tana jinin haida kar ta shiga masallaci, to wannan hadithin bai da inganci. Wa li anna ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha, kuma ga ummul mu'minina na Aisha Allah ya kara mata yadda, kad na walatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khumratan, ta daukowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabar ma min al-masjid a masallaci, bi amrihi, kuma da umarnin manzon Allah, wa hiya haidun, kuma tana haila. Inda ba a shiga masallaci ga mai jinin haila, to ya na Aisha annabi ya aike ta, ya san tana jinin al'ada, ya aike ta kuma ta tafi ta dauko masa tabar ma, har ma ta dan ce tana jinin haila. Wa qala laha, shi kuma yace mata, inna haida take laysat fi yadiki, haila ki ai ba hannunki take ba. Domin da yace mata ta dauko masa tabar ma, sai ta ce ai tana jinin al'ada, sai yace to ai jinin al'ada ki ba a hannunki yake ba, da aka shiga masallaci ki dauko min tabar ma. Wannan hadithin shi ma sai a ci fi mawdhihi, shi ma za a kawo maka shi a gurin da ya kamata a ce an kawo shi. Lakin yushtaradu laha, sai dai abinda kawai aka shartanta wa mace mai jinin haila kan ta shiga masallaci, to sharadi ne gare ta amnu talwithil masjidi, ya zamanto an ta aminta da ba za ta lalata masallaci ba, kar ya zamanto za ta yi staining gurin zamanta, ya zamanto ya lalace saboda jinin al'ada da take, ya zamanto sharadin za ta kiyaye ba za ta yi hakan ba. Fa innal illata allati min ajliha mana'a man mana'a al-ha'idha, domin dalilin da yasa saboda shine wanda ya hana mace mai jinin haila min dukhulil masjidi, daga shiga masallaci, min al-fuqaha, daga cikin malaman fiqihu, hiya talwithul masjid bin najasati, wanda suka hana ta ma suka ce baya halatta mace ta shiga wato masallaci tana jinin al'ada, dalilin da yasa suka faɗa ka saboda kar ta lalata masallaci. To kaga kenan, idan har ta gyara jikinta, ta sa ainihin wato ta yi kunzugu, ko kuma ta sa abin nan auduga ta mata, ta gyara jikinta yanda za ta shiga masallaci ta zauna ta saurari karatu, ko ta yi zikiri, ko kuma ainihin wato ta shiga a koyar da ita Qur'ani ko wani abu mai kama da haka, to kaga she za ta iya shiga, ma damar ta san ba za ta bata masallaci ba, domin waɗanda suka hana ta shiga masallaci din cikin malaman fiqh sun yi hanin ne saboda suna ganin za ta iya gurbata ko ta lalata masallaci. Wa hadhihi al-illatu, to wannan illar ko dalilin nasu, wannan dalilin nasu, in kana fiha shay'un min as-su'ubati wal yusri fil madi, idan ya kasance wato akwai wani abu na wahala da tsanani a zamanin da ya wuce, babu kayayyakin tsafta sanitizing abubuwa haka, babu kayan sanitization babu auduga ta mata, babu kaza, sai dai kowace mace ta yi yadda barar da za ta tare jinin ka da ya zubo. Da haka a wancan zamanin na farko kamar tare jinin yana zamantowa abu mai wahala. La'alla wannan yana daga cikin dalilan da malamai suke gani, amma yanzu mace tana jinin al'ada ta zauna a guri ta awoyi ma ta dade a gurin ba wanda zai san tana yi, saboda ta riga ta kin tsakanta ta sanya abin da zai dinga tare jinin ba zai dinga zuba ba. Inda akwai karancin irin waɗannan abubuwan akwai mushakka, to yanzu babu. Fa inna hadha zaman, domin wannan zamanin min wasa'ilit taysir, akwai hanyoyi na sauƙaƙe wa mutane na sauƙi. Ma yaj'alul mar'ata, wanda zai sanya mace alha'ida mai haila tastadi'u bi suhulatin, cikin sauƙi za ta iya an ta tahaffaza, ta kiyaye kanta da kuma kiyaye masallaci anin najasati, daga wannan najasa. Fata dukhulul masjida, da aka kaga za ta iya shiga masallaci, wa hiya ha'idun, tana jinin al'ada duna talwithihi, ba tare da ta bata masallaci ba, saboda yanzu alhamdulillah an samu kayayyaki na tsaftace jiki da gyara jiki ga mata in suna jinin al'ada. Wa tastafida min ad-darsil ilmiya, da aka sai ta gyara kanta, ta sa ainin auduga, ta tare jinin, sannan kuma ta shiga masallaci dan ta fa'idantu da darussuka da ake gabatarwa na ilimi, wasa'iril umurin nafi'a, da sauran al'amura masu amfani a masallaci. Fa yushtaratu zalika alaiha, kawai dai an shartanta mata, kamar shuturida alal mu'takifatil mustahada, kamar irin sharadin da aka yi wa mai itikafi da take jinin istihada, cewa kawai a kula dai kar a bata masallaci. To kaga kenan kauli rajihi shine kaulin da malamai suka tafi akai, ba kaulin da shi Abul Hasan Ash-Shadili ya kawo mana a cikin iziya ba game da wannan masala, da fata ana fuskanta. Wa tarjihu qauli Abi Hanifata aidan, sannan akwai magana da Abu Hanifa ya rinjayar, annahu la yushtaratu, cewa ba sharadi bane dukhulul waqti, shigar lokaci litayammumi, dan yin taimama. Shi ma kun tuna Abul Hasan Ash-Shadili ya kawo cewa wattisaluhu bis salati, ita taimama sai an sadar da ita da sallah, wa bai halatta a samu lokacin sallah bai ba a taimama a jira lokacin sallah. To wannan shi ma kaulin rajihi daga Imam Abu Hanifa, kauli mafi rinjaye shine ba sharadi bane sai lokacin sallah ya shigo sannan mutun zai taimama. Matukar ya cika sharuɗan ya taimama din, zai iya yin taimama koda lokacin sallah bai ba, ya jira in lokacin sallah yayi sannan sai yazo ya shiga ya sallah. Li'anna tawqita fil ibadati la yakunu illa bi nassin shar'i, domin sanya wa ibada lokaci babu mai ikon yin haka sai da nassi na shari'a, sai in nassi na shari'a ne ya fada. Wala nassa fi hadhihi almas'ala, akan wannan mas'ala ko babu wani nassi da yace ba za a yi taimama ba har sai lokacin sallah ya shigo. Wa qala bi hadha alqawl adh-dhahiriyya, mazhabun dhahiriyya, wannan shine kaulin da suka tafi akai. Wa ibn Sha'ban, haka ibn Sha'ban min al-malikiyya, daga cikin ƴan malikiyyar ma ibn Sha'ban shi ma yana da ra'ayin cewa mutun zai iya yin taimama sa in yayi taimama kafin lokacin sallah yayi, in lokacin sallah yayi kawai ta da sallah. Ibn Sha'ban shi ma wannan ra'ayinsa ne, kuma dan malikiya ne. Wa ba'd al-hanabila, haka wasu daga cikin mazhabin hanabila su ma sun tafi akan cewa ba sharadi bane in mutun taimama ta kama shi ba zai yi ba har sai lokacin sallah ya shigo. Wa huwa qawlu Thawri, kuma wannan shine ra'ayin ainin Imam Thawri wal Layth da Layth Ibn Sa'd wal Hasan Ibn Hay da kuma Al Hasan Ibn Hay. واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه, kuma wannan shine ra'ayin da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ainin wato ya zaba. Wa anna tayammuma darbatun wahidatun, kuma tayammuma bugu daya ne, wannan shine kauli rajihi, bugu daya da mutun zai yi alal wajhi wal kaffain, da wannan bugu dayan zai shafi fuskar sa ya kuma shafi tafin hannayen sa, shikenan kawai ya gama tayammuma. Li anna muqtadal ahadithu sahiha, domin abinda hadisai ingantattu suke hukuntawa kenan. In ka karanta za ka bugu ɗaya ne hadisan, duk da suka zo da cewa bugu biyu, to za ka ga hadisin bugu biyun ba shi da inganci. In ka tattara ruwayoyin da za ka ga cewa ruwaya da ta inganta shine a taimama in ka shafi fuska, to za ka shafi tafin hannaye ne zuwa ainihin wato tsintsiyar hannu, iya nan za ka shafa, ba sai ka zo zuwa nan ba. Hadithin da ya ce zuwa nan bai da inganci, hadithin bugu biyu ba bugu ɗaya ba, shi ma hadithin bai da inganci. Ibn Hajar ya kakkawo su a cikin Bulughul Maram ka koma za a gansu wa huwa madhhabul Imam Ahmad kuma wannan shine madhhabin Imam Ahmad cewa taimama bugun kasa sau ɗaya za a yi a shafi fuska da hannu wa ikhtarahu Ibn Hazm kuma wannan shine ra'ayin Ibn Hazm wa Ibn al-Mundhir wa Ibn Rushd wa Sheikh al-Islam wa Ibn Hajar wal Shanqiti والشنقيطي رحمهم الله wannan din ra'ayin wayannan malaman shine in ka zo te mama bugun kasa sau ɗaya zakai ka shafu fuska da hannayenka wa tarjihul qaul da kuma rinjayar da kaulin da Abul Hasan Ash-Shadhili mai iziya ya kawo bi anna ramadan najisi cewa to kan najasa laysa najisan ba najasa bace ka san mai iziya ya ce wa ramadun najasi wa dukhanuhu najisun an gane ko wai ramadun najis tokan najasa idan aka banka wa najasa wuta to tokar najasa ce hayakin da ke tashi shi ma najasa ne to wannan ba shi bane kauli wanda yake rajihi an fahimta ko ba shi bane kauli wanda yake rajihi wato kauli wanda yake mai rinjaye rajihin kauli shine toka ta najasa ba najasa bace wa kadhalika dukhanu haka ma dukhanahu hayakin najasa dan an kona najasa hayakin da yake tashi ba najasa bane la'anna haqa'iqal a'yani idan tafat intafal hukmu ma'aha domin haqiqanin abubuwa ayyanannu idan tafa idan ainihin abun wato ya koru intafal hukmu ma'aha to hukuncin ma ya koru tare da koruwar shi wannan ainihin abin najasa najasa ce sai aka zo aka banka mata wuta duk sai ta kone ta zama toka yanzu ta tashi daga najasa ta koma toka dan haka hukuncin toka daban hukuncin najasa daban kan a kone ta najasa ce bayan an kone toka ce toka ba najasa bace najasa ba toka bace na fata an gane to shine abin da aka fada wa kullama zala al-mujibu duk sanda abin da ke wajabtawa ya kau zala al-mujibu to abinda aka wajabta abun akan sa shi ma ya kau kama ta karrara fil usul kamar yanda wannan kaida ce tabbatacciya a cikin usul wa huwa ikhtiyaru shaykh al-islam kuma wannan shine fatawa da shaykh al-islam ya tafi akan ta wa talmizihi ibn al-qayyim da almajirin sa ibn al-qayyim rahimahumullah أما مسألة طهارة فضلات الأنبياء أما جمد مسألة أبو الحسن الشاذلي يكاو شوى واتو بول الآدمي بول دان أدم دك باين غرين دان أدم سيتي نجسة سيتي غير فضلات الأنبياء لازم ذاكو يتناوى yace banda fadalat na annabawa to sai mallam yake cewa game da mas'alan fadalatul anbiya allati awradaha al-musannif wanda mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadhili ya kawo fa ma adha'afil marwiyat tare da raunin abubuwan da aka ruwaito akan wannan mas'ala fiha akan fadalat na annabawa ma adha'afil marwiyat tare da raunin abubuwan da aka ruwaita fiha game da fadalatul anbiya lam yara al-bahithu da'ilan tahta al-inayati biha me wannan binciken wanda yake wannan sharhin shi doctor Muhammad Mansur Sakoto kenan yace shi bai ga da'ilan wani abu mai fa'ida ba tahta al-inayati biha karkashin kulawa da wannan gabar yana ganin babu wata fa'idar kawo wannan na farko dai ruwayoyin ba su da inganci kuma ko da ma misali sai ka rasa me shi ya ce bai ma ga shi albahis kamar yanda muka faɗa cikin tawazu baya cewa ni ban ga ba sai ya jinga cewa albahis waye albahis shine sai ce lam yara albahis shi kan me wannan aiki na wannan iziya wato wanda yake wannan research din ko yake wannan rubutun akan ainihin wato wato matnul iziya yake cewa shi bai ga tsailan wata fa'ida ba ta tal ina yace biha karkashin kulawa ballantana a kawo wannan mas'ala ta taharatu fadalatul anbiya bal hiya min al masail allati la yatadarraru al jahilu bi jahliha bal ma suna cikin mas'alolin da jahili ba zai cutu ba dan ya jahilce su wala yantafi al-alimu bil ilmi biha kaman yanda malami ba abinda zai amfana da ba abinda zai amfana dan ya san su an gane ko akwai mas'alolin da zaka ga sanin su baya amfanarwa jahilta su baya cutarwa abul doctor yake cewa wannan ma tana cikin irin wannan mas'alar me yasa yace idh lam yabqa min fadalatihi sallallahu alaihi wasallam shay'un yumkinu tashabbuth bihi domin ai babu wani abu na fadalat na annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi saura yanzu ina wani fadalat suke to me amfani tattauna akan fadalatul anbiya ba wani annabi za a aiko ba nan gaba ballantana a ce a ya kamata a karanta hukuncin ko ya kamata a tattauna akan hukuncin saboda wani annabin in yazo a san hukuncin fadalat din sa fadalat na annabi sallallahu alaihi wasallam babu su yanzu an gane ko bawalin annabawa ko ma yawun annaba ko wani abu irin wannan fadalat ina zaka same shi babu to shi yasa sai ke ganin bai fa'ida tattauna akan fadalatul anbiya domin babu wani fadalat na annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi saura da zaka samu yumkinu tashabbuth bihi wanda za a makala wani hukunci da shi babu wala nabiyya ba'dahu kuma babu wani annabi da za a aiko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare shi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam falau uddat min fudulil ilmi lakana sahihan irin wannan mas'alolin da dai an lissafa su a cikin rarar ilimi kawai mutum ya tumbatsa ya ce ya koshi kawai sai ya ta gyatsa to da an sa su a wannan layin na fudulil ilmi to da yafi zama ingantaccen abu da yafi inganta an gane ba matsayin a kawo ta a matsayin wata mas'ala da za a tattauna ba domin la da'ila ta hata wa mithlu zalika yuqalu irin wannan bayanin shi ake fada fi mas'alati naqdil wudu'i game da mas'alar warwarewar alwala bir riddati dan an yi ridda ita ma mallam yake cewa me amfanin kawo wannan mas'alar cewa in mutum yayi ridda alwalarsa ta warware ana maganar mutum ya ma ba addini gaba ɗaya kana magana alwalarsa ta warware abinda alwala ana abin nan ai sawun giwa ya dandana rakumi ko yace fa innal murtadda domin wanda ya ridda in lam ya'ud ila alislam in ba dawowa yayi musulunci ba fala fa'ida min munaqashati wudu'ihi me amfanin tattauna akan matsayin alwalarsa yayi alwala sai ya ridda to me amfanin tattauna akan alwalarsa tana nan ko bata nan ana magana shi ma baya nan kana magana alwalarsa tana nan ko bata nan amma wa in ada ila alislam idan ya dawo zuwa musulunci ma'ana ya kuma musulunta wajaba alaihi alghusl ai shi wanka ne ma ya wajaba akan sa ba alwala ba indil jumhur a wajen jumhurin malamai wasa ya ci tafsilu fil mas'ala amma dai bayani daki daki zai zo akan wannan mas'ala fi mawdhi'iha a can inda malai kawo ta ma'a zikir mazahib al-a'imma tare da kuma gaya mana wato mazhabobin manyan malamai insha Allah akan mas'ala din wa tarjihu adam ishtiradi ba'd ash-shuruti sai kuma rinjayar da rashin shartanta wasu sharuɗa allati zakaruha wanda suka ambata fil khuffi game da mas'alar sa hufi ka san me iziya ya kawo sharuɗa guda 8 akan sa hufi an gane yace hufi ba zai zama kai shafa akan sa ba sai ya cika sharuɗa guda 8 to wasu daga cikin sharuɗan zance mafi rinjaye ba za su hana a sa hufi ba koda babu su ba za su hana a yi shafa akan hufi ba koda babu su da aka an rinjayar da rashin sharɗanta wasu sharuɗan da aka ambata game da sa hufi misali yanzu misali an ya kuna jildan a cewa hufi ba za a yi shafa akan sa ba sai ya zama na fata hufi hufi ne da fata aka yi da yadi aka yi da kattani aka yi in dai an ce sunansa hufi sunansa hufi amma a sanya sharaɗin sai ya zama na fata wannan babu dalili akan haka wa ishtiradu kaunihi makhruzan da kuma sharɗanta kasantuwarsa ɗinkakke wai sai ya zama ɗinkakke assalamu Thank you. washtiradu kaunihi makhruzan da kuma sharadin da ake kawowa cewa sai ya zama dinkace kenan in aka dan sassa zare ya zama daddaure shi aka yi ba za a yi idan ka shi ma cewa ya ba za a yi shafa akai ba in kana marbutan a can ko in daddaura shi aka kila igiyoyi ne da shi ana dauro shi tana zai zauna akan kafa amma tunda ba dinka shi akai ba kawai daddaure shi akai shi ma ba za a yi shafa akai ba yace shi ma wannan sharadin ba sharadi bane wanda yake da goyen bayan nassi wa Allah ya kuna makharukan da kuma sharadin da aka wai kada ya zama ya yage wa Allah ya kuna makharukan ko na'am wa Allah ya kuna makharukan wai kada ya zamanto ya gagge wala ya kuna asiyan bilubsi sannan daga cikin sharadin wai kada ya zama mai saban Allah da sashi kada ya zamanto ya sa shi ne danye wata tafiya ta saban Allah an gane wala mutarafihan bihi kada kuma ya sa shi kawai dan jin dadi da ai an kawo shi a can yawa ya zama kawai wani dalili ne ko wata larura ko wani uzuri ne yasa yasa amma kawai a matsayin sa kawai ya sa shi ne tarafuhan kawai dan nishadi to ba za a sa shi hufi ba saboda haka لأن هذه الشروط دوما ودنا شروطا دكجا أنكاو فيها تقييد أشكي أكوي تكأي تما أدلقه الشارع وأبند الشريعة تسكيش بتيمي كيديبا أشكين يوم وين واتو تشون وسني ودنا شروطا تو كمان أن يكيدن أبند الشريعة تاي لكن سبتي كيديبا ولا يصح ذلك هكذا in shari'a tai kai tai wato ta tai idlakin abu to ba a yin takayidin sa sai da nassi kawai an ce ya halatta a sa hufi duk wanda ya sa hufi in mazaunin gida ne ba zai cire shi ba sai bayan awa 24 in matafiyi ne sai bayan awa 72 kuma ya tabbatar kan ya sa shi yayi alwala abinda yazo a nassi kenan amma kasantuwar hufin na fata ne a'a na leda ne a'a na yaji ne ba ya magana ba ya yage bai yage ba lokacin da zai sa shi tafiya zai tafiyar ta sabo ce ba ta sabo bace ya sa dan nishadi ba dan nishadi ba an dinka shi ko ba dinka ba duk ba a kawo wadannan kuyo din ba kawai an yi maganar hufi alal idlaka to kenan ba za a yi kaidi ba sai da nassi wala yasihu dhalika dan haka yin kaidi din baya inganta illa binassin sai da nassi aw qa'idatin shar'iyya ko kuma wata ka'ida ta shari'a ya tabayyana bi hatta qaidu wanda kaidi wato kaidin yake bayyana da wannan ka'ida din wal maqsud min al khuffi as sitru manufar sanya hufi shine sitir cewa na fata an gane ma'anar sanya wato manufar sanya hufi siturcewa ya zamto kawai ya siturce kafa din saturul bashara ya zama ya siturce fatar kafar ba a ganin ta ya rufe ta a dinke yake a daddaura aka sa shi na fata ne ba na fata bane ya rufe kafa eh ya rufe shikenan wa an yakuna mudfi'an lirrijli kuma ya zama yana dumama kafa kar ya zama abu bude yake wanda yake ba a daura ba ba a dinke ba kawai gashi nan ya zama kamar slippers a'a ya zama to yana dumama kafa wa nafi'an laha kuma ya zama mai amfani ga kafar in aka samu haka shikenan kawai ai shafa akan hufi wa innama ujiza almasu ala alkhufi to ai abin da ya sa ma aka halatta shafa akan hufi kawai raf'an lilharaji saboda daukewa mutane takura da kuntata lima fi nazihi saboda abin da ke tattare da ainihin wato cire shi minal mashaqqati na wahala alal labis ga wanda ya sa shi a ce duk sanda zai alwala sai ya cire shi akwai mushaka kamar safa ce ta kafa ka ce duk sanda zakai alwala azhar sai ka cire la'asar sai ka cire magariba sai ka cire isha sai ka cire asuba sai ka cire sai aka ce zaka an yi maka sauki zaka iya shafa akanta kaga sauki ne shari'a ta zo da shi wa hada la farqa fihi bainal khafif wa thaqil dan haka anan hukuncin shafa hufi babu bambanci tsakanin sa sauka da mai nauyi wala bainal mukharraqi wa salim babu bambanci tsakanin ya gagge da lafiyayye famada masmul khuffi baqiyan matakarin an kalle shi za a ce sunan sa hufi za a ce wannan ai hufi ne fa innal masaha alaihi jaizun to tunda ya amsa sunan hufi shafa akan sa ya halatta wallahu a'lam an gane wannan matsalar ita ma daga cikin matsalolin da malam ya kawo wanda malamai suka rinjayar sabanin kaulin da Abul Hasan ya kawo a cikin iziya tarjihu taslimataini rinjayar da mas'alar sallama guda biyu a kibar salati in an gama sallah a ƙarshen sallah ina fatan gane sallama guda biyu a ƙarshen sallah ina jin shi malam ya kawo sallama guda nawa ne ba zai iya tunawa guda uku yace daya a dama sannan daya qubalatul imam ko sannan akwai wani a hagu shi ma za a yi masa ko to sai yake cewa zancen da malamai suka rinjaye sallama biyu ce ba uku ba li kasratil ahadith alwaridati fiha sabida hadisai masu yawa da suka zo akan mas'alar sallama guda biyu wa sihhatiha da kuma ingancin hadithan wa adami thubuti ghairiha da kuma rashin tabbatar wani hadisin da ba na sallama biyin ba an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma al qawli bi jawaz taslimatil wahida didda cewa wato halal ne yin sallama guda ɗaya din sallama kwaya ɗaya tak din halal ne li wurudi zalika saboda an samu hakan yazo fi ba'dil athar daga wasu maganganu an salaf daga magabata abu na gaba tarjihu mazhabin imam ahmad rinjayar da mazhabar imam ahmad wa gairihi da waninsa anna al-adhana fardun ala sabil al-kifaya cewa fa shi kiran sallah farilla ce ta kifaya li'anna al-adhana suka ce imam ahmad yace domin kiran sallah shi'arul muslim alamar musulmi ce ai kiran sallah alamar waye alamar musulunci kenan wan nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihi shi sa annabi yayi umarni da ai kiran sallah wastahalla dima'a man lam yasma'ahu indahum ya kuma halatta zubar da jinin waɗanda ba a ji kiran sallah ba a garin su wa mithluhu al-iqama haka ma iqama ita ma misalin kiran sallah li mudawamatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha sabila dimanta ta da dawama da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana yin iqama a sallah da haka ba za ka ce ba wajibi ba ce iqama saboda ba a taba ganin annabi yayi sallah farilla ba tare da an yi iqama ba wa amruhu biha da kuma umarninsa da a ta da iqama fi hadith malik bin al-huwairith a cikin hadith malik dan huwairith wa qad qala bi wujubiha ibn kinana akwai kuma ibn kinana shi dama yana daga cikin malaman da suka tafi kan wajibcin ta da iqama wa huwa min akbar talamizi malik kuma ɗaya ne daga cikin mafiya wato mafi girma daga almajiran imam malik ya tafi akan cewa ta da iqama wajibi ce wannan shine ra'ayin ibn kinana wa huwa qawlu adh-dhahiriyya kuma wannan shine qaulin da dhahiriyya suka tafi akai abu na gaba tarjihu qaulil imam abi hanifa rinjayar da maganar imam abu hanifa bi wujubi salatil jama'ati wujuban ayniyan cewa sallar jam'i wajibi ce kuma wajibin ayni wato wajibi na tilas ala kulli muslimin akan kowane musulmi hurrin da zakarin namiji qadirin alal itiyani biha wanda yake da ikon zuwa sallar jam'in wa ya'tham kuma yana aikata laifi idza tarakaha idan ya batta min duni udhrin ba tare da uzuri ba wa zalika litawaffuril adilla wannan ku sabi litawaffuril adillati ala zalik sabida cikar dalilai da aka samu akan haka wa huwa ikhtiyaru shaykhil islam kuma wannan shine ra'ayin shaykhul islam ibnu taymiya wa sayyidil muftin da shugaban masu fatawa na zamanin sa shine ibnu uthaymin wa ibnu baz rahimahumullahu ta'ala tarjihul qawli bi jawazi i'adati as-salati fi jama'atin thaniyatin bi qasdi tadawwu rinjayar da kaulin halaccin sake maimaita sallar jam'i na biyu bi qasdi tadawwu'i da niyyatin tadawwu'i kasan shi ma kun tuna malam Abul Hasan Ash-Shadhili ya nuna cewa ba a maimaita jam'i guda biyu ko a can to halaccin maimaita jam'i sai ka sanya nabin ya zama ta dawu'i nafila wa zalika li dilalati hadith Yazid ibn al-Aswad wannan ku saboda dalilin hadithin Yazid ibn al-Aswad al-Thabit wanda ya tabbata fi ba'd sunan a wasu daga cikin sunan kaman sunan Ibn Majah hadithi na 219 Imam an-Nasa'i Imam mujalladin sa na biyu hadithi na 212 ko shafi na 212 wa gairihi ma da wasunsu walima sahha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salla bi ashabihi yayi wa sahabbansa sallah bi badin nakhalin wato a wani guri da ake kiran sa badin ne nakhal salatal khawfi yayi musu sallar tsoro marrate ne har sau biyu bi kulli firqatin marra kowace jama'a yayi mata sallah sau daya kaga in an je sallar tsoro kaga a halin tafiya ake yin ta kaga kasaru ake amma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar sau biyu wannan tawagar da suka zo ko sojojin da suka zo sai yayi musu sallar raka'a biyu yayi musu sallama kaga shi ya gama sallarsa sai kuma rago su ma suka zo ya sake musu raka'a biyu to kaga ya maimaita jam'i sau biyu yayi jam'i da tawaga farko ya sake yin jam'i da tawaga ta biyu a matsayin nafila ko ta dawuyi wannan babu laifi wannan hadisi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na 1248 Imam An-Nasa'i hadisi na 1550 1553 1554 wa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahih Sunan Abi Dawud a ainin wato hadisi mai lamba ta 322 ko shafi na 342 wa Sahih Sunan An-Nasa'i hadisi na 504 kama yadullu alaihi aidan حديث معاذ بن جبل كما يند حديث معاذ بن جبل yana nuni akan halaccin yin haka wato kai wa mutane jam'i guda biyu kai jam'in farilla sau biyu kai wa wayannan jam'i kuma ka sake wa wani sai sake yin hujja da hadith Mu'adh bin Jabal kaga yakan zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ai sallar jam'i tare da shi ya kuma koma unguwarsu shine liman ya sake wa mutane sallar jam'i kaga yayi jam'i guda biyu ya bi can kuma yazo nan an bi shi fi salati ya sallasa khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam al-isha inda yabi annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha thumma salati sannan kuma yazo ya sake yin sallar isha din li ahli quba'in ga mutanen quba imaman a matsayin liman wa kana qad salla salatahu al-ula bayan ya riga yayi sallarsa ta farko ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi a masallacin manzon Allah wa lam yamna dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin haka kuma bai hana shi ba wannan hadithin muttafaqun alai ya gabata wa fil mas'alati ahadith ukhra sahihatin akwai wasu hadisan ingantattu da suka zo akan wannan mas'alar sata a cifi makani ha insha Allah za a kawo su a inda ya dace a bigiran su tarjihu qaulish shafi'iyya sai kuma abu na gaba rinjayar da kaulin mazhabar Shafi'iyya wal Hanabila da mazhabar Hanabila bi jawazil itimami bil masbuq na halaccin bin masbuqi sallah ya idan da liman yayi sallah shi shima bai samu cikakkiya ba ya tashi yana ramowa sai kai kuma ka shigo masallaci ya halatta ka jona kai kuma ka bi shi yana rama wanda ya riska wanda ta tsere masa da liman kuma kana bin sa a matsayin shine limaminka لأن من منع ذلك ومن معلمان ده سكة شبضاء حكا وان ده يهانا حكا لم يأتي بدليل باب وان دليل ده يكاو سوى أن المسبوك معموم كو حجر ويسبب لشي مسبوك أي معموني ارتبط الصلاة هو بصلاة إمامي ويسلى سعيتنا ده علاقة ده سلى الإمام ولا شك أن المسبوك كو شك باب مسبوك في حكم المنفرد حكم تنسل ايدي مسلى شي كده حال اتمامه صلاة وعلوك تنده يميكي هنا تك صلى سا in ya tashi yana ko mai ahalar ya faɗa haka yace fa huwa kal musalli wahadahu haka mai ahalar yace fa huwa kal musalli wahadahu da haka idan mutun ya tashi yana ciko sallah in ka zo ka bi shi ka bi musalli wahadahu kamar mutun ne yazo ya tada sallah shi kadai zai sallar isha kawai sai yazo ya tara an idar da sallah kawai sai koma gefe ya tada iqama sai ya tada sallah yanzu kai mun ka zo ka same shi ai zaka bi shi in ka bi shi ai ka bi mai sallah shi kadai haka hukuncin yake idan kana bin liman an tsere maka da raka'a biyu bayan liman yayi sallama ka tashi zaka ciko sai wani shi kuma ya shigo masallaci yaga kana cika sallah sai ya bika a matsayin kai mai sallah kai kadai ne babu magana ai da kai ka bin liman ai liman ya sallame ka tunda yayi sallama ka tashi ma kana ciko sallah ina fatan gane fala mani amina lek iktida'i bihi da haka ba abunda zai hana yin koyi da masbuki in ya tashi yana cika sallah la siyama annahu thabata fi sunnah musamman ma hakan ya tabbata a sunna tahawulil ma'mum ila imamin wato juyawar mamu ya rikide ya zama liman wannan ba wani abu bane sabo kama fil istikhlaf kaman yanda yazo akan mas'alar istikhlafi khalifanci ai zaka ga ka tada sallah sai alwalaka ta samu matsala ko kuma wata larura da ba za ka iya wata larura da ba za ka iya ainihin wato ci gaba da sallar ba ta taso maka an fahimta ko wannan larura in ta taso kaga za ka jawo wani wanda ka jawo shi shi waye da mamuni ko amma ya rikide ya zama me liman kaga wannan ba wata matsala ala anna zalika la yanbaghi an yakuna adatan kawai dai abinda ake so kada hakan ya zama al'ada fa inna salaf lam yakunu yaltazimuna fi'luhu domin salaf magabata basu kasance suna lazumtar yin hakan ba kullun ka zama a ƙarshe kake zuwa sai dai ka bi masu buki sallah kullun a kar ya zama al'adar ta zama kodin shi lakin alqaula bi sihhati salah sai dai kaulin cewa sallah ta inganta huwa zahiru shine kauli na zahiri na fata an gane ma'ana wayannan wuraren in kun tuna malamin yana kawo mana wuraren da malamai suka rinjayar da fatawoyin da suka saba wa na Abul Hasan Ash-Shadhili da ya kawo a cikin iziya ko kun fuskanta kan ne ta karatu ba kuma san inda nake ta abin nan ba an gane wa alaikum salaam wa rahmatullah na'am na'am yayi ya halatta shine hadithin Mu'adh da muka karanta dazu shi Mu'adh kaga ai yana zuwa ya bi manzon Allah sallar isha sannan ya dawo unguwar su kuma shine liman a Quba shi kuma sai ya mun sallah yanzu kaga sallar isha biyu yake nan waccan farilla wanda ya tare da annabi wannan kuma da yazo mutane suke bin sa ai nafila yake haka ba matsala dan ka tashi kana nafila masu buki yazo sai ya bika an fahimta wa mithluhu alqaul bi sihhati imam as-sabi imamati as-sabi na'am saura mun tv to da kara mun tv ma to insha Allah sai mu tsaya ana yana dauka saura ne insha Allah abin abi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada iskuran da muka yi kocin tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin